بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. yanzu da muke magana a safiyar ranar Lahadi ce da ta daidai da 25 ga watan Zulqa'ada, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1432, daidai da 23 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan shi ne kasan na hudu daga cikin jerin zuwa karatun cikin littafin Wasiqatul Ihwan litadwin dalalat wujub ittiba' al-kitab wa sunnah wal ijma'. والنفر شوه المالم الشوه عثمان ابن صوبي الله مرأة تكون سلسية جاكر فانش إذن بأمان فعبا شوه ونأكرا ومن الدليل ونزل سنده القرآن بسنة بكنا إجماعي أعند متجوا فارا أعند من كاي برامو دنجن دا فهبو وأبو بيان بسفد أليك سنبا فأين ينبليك سيطر من أجيب إن شاء الله. Na ga zama ɗauko daga inda yake cewa wadduni ala wujub ittiba'i sunnati wa ijtinabil bid'a ma qalahu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Wadduni ala wujub ittiba'i sunnati wa ijtinabil bid'a, dalili akan wajibcin bin sunna da kuma wajibcin tantar bid'a, ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. مجمع أبو بكر الصديق الله تعالى مشهر باء وأعينهم باء. ومن بغى كان عندنا باسم من تابع عند مكدين بما يتنهيه أكن سيرا للي يتبتع تنهيه أهل السنة ولي كما نبين دعيش تسنة كهرا. ما daga cikin alamar ahli sunna ay martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma daga cikin alamar ahli sunna kira zuwa ga cewa a zo a bi sunna, ma daga cikin alamar ahli sunna tsoratarwa dangane da bid'a. Waɗanda suke yan bid'a ne ba sa tsanin sahabbai, yan bid'a ba sa yin da'awa cewa a zo a bi sunna, yan bid'a ba sa da'awa cewa a guji bid'a, saboda sun san ita ce makiya mafi zaki a bakinsu, ita ce kayan kulu mafi sauƙin fitowar a ainihin wato harkarsu. Don haka ya tabbata babu tantama, babu shakka ɗan fito ahlus sunna ne. Bani shakka da abubuwan karkatarka da ake danganta da ɗan hudu wasu tabbata ya aikata, wasu kuma tabbata bai aikata ba. Kamar farkon kowane mai da'awa in ya tashi tsakiyar ɗan al'ada da ɗan bid'a, dole ne ko ya samu kansa irin waɗannan abubuwa in ba Allah ya tsare shi. Sai da aka dan an ce ɗan hudu ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, ya rubuta kaza, ya rubuta kaza, babu mamaki in haka ta faru. Amma ina son ku san cewa ni da nan ba sauranci aikin da kuka san ɗan rediyo har ta kai na kai mafitar da ina iya gane irin maganganun ɗan rediyo sakamakon haka da sai da dama sai ka ga cewa waɗannan da kuka san an danganta gare shi, amma ba irin maganganun shi ne a ciki ba. Har wata irsaniyar sai ka ga an danganta littafi da ɗan rediyo, amma kuma da ɗan rediyo yana faɗin wasu abubuwa da suka faru lokacin su zuwa tura a ƙasa. Tura kuma sun zuwa 1903 ko 1900, to kuma ɗan rediyo sun ji cewa ya rasu 1800 kaza kaza. To ya aka yi abu? Saboda haka wasu abubuwan da ba shakka ana danganta da ɗan rediyo ƙarya ne. Wasu abubuwa ana danganta su da ɗan rediyo gaskiya ne ya aikata su, amma kai daga ire-iren waɗannan abubuwan da yau za ka bi ɗan rediyo zai faɗi alkafan shi, za ka gane cewa waɗannan abubuwan da aka danganta da shi tabbas ya bar su. Domin da gole a ce wanda yake yin irin waɗancan abubuwan da aka danganta musu kuma shi yake faɗin waɗannan maganganun ba, ba za a ce an samu cuta da yarwara ce. Bari ka ji abin da yake cewa, yace Abubakar bin Siddiq yace, "Lasu tarikan sai an kama Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya amalu bihi illa amintu bihi. Inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an aziyan." Abubakar yace, "Ni fa ba zan bar wani abu da manzon Allah yake aiki da shi don nuna sai na aiki da shi. Ba zan bar duk wani abu da manzon Allah yake aiki da shi ba sai na yi aiki da shi. Inni Abubakar afsa ina jin tsoron in taraktu shay'an min amrihi an aziba. Idan na bar wani abu daga cikin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko zan fata, ni ko ban lamun cewa kai na in fata ba, na ka in annabi ya aikata zan aikata, zan ban yadda da in fata ba. Kun ji abin da ɗan hudu ya bada labari daga ainihin sayyidina Abubakar bin Siddiq, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yanzu. As-Siddiq al-Akbar wal Khalifatu al-A'zam, mai ƙaunar shi mini ne, maƙiyin shi kuma zunzunci ne kafiri. Wannan shi ne Abubakar bin Siddiq. Wa salla Umar radiyallahu anhu bi Dhul Hunayfa rak'atayn. Umar ya salla raka'a biyu a Dhul Hunayfa. A turin da suke kira Abwaru Ali. Abwaru Ali. Bibiyoyi ne lokacin wani sarki daga ƙasar Sudan ya je jijjina a wurin ya haka saboda alhazo suna tsayawa suna ainihin daukan haramar aikin hajji in sun fito daga Madina, yayin kuma ya bar cikin gari dutai kuma wani garin da ma'ana daji ne bayan gari. Sarki ne a ƙasar Sudan, yana da sarauta a Darfur inda Darfur din nan take a yanzu. Sunan sa Ali, sai zai gina yaban mai rijiyoyin shi ne ake kira wurin Abwaru Ali, ya fi rijiyoyin Ali. Amma asalin wurin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam sunan shi Dhul Hunayfa. فقال سيسوى من سيدنا عمر ألا يقال مشير دايك أسمع كما سمع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع ما أيك فارا كما يجد من ذن ألا يأيك ما ين كما يجد من ذن ألا يأيك من ذن ألا يأيك سيدنا إليك يا صلى ما فلا ركع دي dan haka Umar ma yayin raka'a biyu yace to kamar da kai gona yayin nan haka ne dan Allah ne ba bid'a ce na gurgure ba. Walamma azima Quraysh li Uthman radiyallahu anhu fi tawaf bil bayt huma wajjaha bin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi qadiyya aba wa qala ma kunt li af'ala hatta yatufa bihi rasulullah sallallahu alayhi wa alihi. Shi da Uthman abin da ya faru, an tafi za a yi umra ne, sai mutanen Makka suka ce ba za a shiga garin su ba a lokacin da a ci Makka da yaƙi ba. Amma bai ce to shi ke nan abin da za a yi, kai Usman ana raba maka a garin don kai attajiri, kana da algorai da yawa, kayowa maka ba kayowa maka ba, don haka in iska ba za su iya taso maka ba. Kuma dama da su ake amfani ake yin duk abin da za a yi. Saboda haka shiga garin nan zai ka tattauna da su, sai musu ne da yaƙi muka zo yi ba, mun zo ne mu yi ibada mu fita da ban musu gari, ba mu da buƙatar zama a gari. Kuma su leƙo su da muna shirye ne da kaya na ibada, ba harami a jikinmu, ba dabbobi kuma mun yi musu isha'ari da takalizi, ma'ana ga dabbobi mun yi musu alamomi a jikinsu waɗanda ke nuna cewa ibada muka zo yi. Usman ya shiga, da ya shiga shi ke nan aka marhabance shi, aka gaisa, aka zauna, aka yi ta hira, ya ta shiga gidajen dangi yana gaisa da su. Sai suka ce ce ai kai Usman kai ba ka da wani laifi da kai mana, don haka kai mun maka izini da kake yi ɗarafin ta kai umarar ka in so ka koma ka rabu da su. Sai Usman ya ce kai 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 in yi ɗarafin kafin manzon Allah ya yi, ya ce ba zan yi ba. Shi ne ɗan hudu a nan ya kawo cewa, "Walamma azimat Quraysh li Uthman radiyallahu anhu fi tawaf bil bayt lokacin da Quraishawa suka yi Usman izini ya zo ya yi tawafi ya kewaye ɗakin Ka'aba, hina wajjahahu annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil qadiyya, a lokacin da manzon Allah ya fuskantar da shi ya tura shi a wajen wannan ainihin wato mas'ala ta sulhu, take fil qadiyya mas'ala ce ta sulhu, sai rikici da ake a lokacin ainihin umara, sun ce a'a manzon Allah ya ce eh, sun ce ba za a yi, manzon Allah ya ce su bar shi ya yi. To hadihil qadiyya a cikin wannan mas'ala da suke mishi izinin ya yi tawafin a ba sai ya yi, ya kwale ya ce ma kuntu li af'ala, ba zai yi in aikata tawafi ba hatta ya tawafa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, har zai manzon Allah ya ce wannan daki na Ka'aba. Kun gani? Don in yi haka na farko tukuna ya ci amanar aikin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ba za ku bar mai gida ma yayi ba, ko ni dan aikin ku za ku bar ni? Na biyu, in yi haka ya ci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, domin ya aikata kafin manzon Allah ya aikata, ta iya ya sakamakon wannan fata rizar da ake kuma Allah ya saukar da wani hukunci ya sauya abubuwa, idan ya biya aikata sai ya zama abin da ya aikata ya zama shi, ya ta yi ce sam ba zai yi in yi tawafi ba har sai manzon Allah ya yi. Wa qala Ali radiyallahu anhu, sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda, yace lam akun ad'u sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li qawli ahadin min an-nas, kai zai da san da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda maganar wani daga cikin mutane, saboda maganar wani daga cikin mutane da zan bar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zan bar sunnar shi ba. Jama'a, kun ji yadda ɗan hujji ya yi ruwan kayo maganganu daga al-khulafa'ur rashidun ala tartibihim az-zaman, a bisa yadda suka zamanantu a halifanci Abubakar, Umar, Usman, Ali, ta ka ɗan hujji ahlus sunna, ahlus sunna na salaf, domin a cikin ahlus sunna an samu saɓani wanda ba da mamaki, an samu wasu malamai waɗanda sun tantare wajen gabatar da sayyidina Ali a wajen ainihin daraja a kan sayyidina Usman. Malamai suka ce wannan mummunan kuskure ne, karanta littafin al-aqidatu al-wasitiyya, ba a gabatar da Ali a kan Usman mummunan kuskure ne, gabatar da Ali kuwa a kan sayyidina Abu Bakr da Umar, wannan zanzanci ne mummuni wanda yake gargaɗin rigirgi da aƙidarka, domin abin da zai biyo baya shi ne za ka komo kana zargin Abubakar da ainihin Umar, za ka dawo kana kafirta su, za ka dawo kana tuhumar su da cewa ɗan danniya da murɗiyan mulki. To shi ke nan matakai sun fara shigowa kenan dangane da matakai na ainihin shi'anci. Ma daga cikin yanzu da barbarin da ainihin wato shi'a suke, musamman waɗanda suke ɗan boko, sai ce zai ɗauko maka yau tarihi tarihi mai tsawo, aiwai annabta da khilafa ta annabta gado ce, da warisa Sulaiman da Daud, sai kawo maka cewa ainihin annabta da Allah ya yi wa annabi Ibrahim alƙawari, ya yi mishi alƙawari ne a cikin ainihin jinin shi, don haka da ta taho sai ta rabu, gidan Isma'ilu ya ɗauka, gidan ainihin Ishaq ya ɗauka, gidan Ishaq ya zama taminatar da annabi Isa alaihi salatu wassalam. Annabi Isa shi ne annabi na ƙarshe a cikin zuriyar annabi Ibrahim ta ɓangaren ainihin wato Ishaq. Ishaq ya haifi Yaqub, Yaqub kuma ya haifi wannan salsala daga cikinsa har aka fito aka samu annabi Isa ta wannan gida, shi ne abin da aka fi sani da Bani Isra'ila ce. Waɗannan annabawa dukkaninsu Bani Isra'ila, Isma'il shi kuwa da ya taho sai da a samu annabi ko ƙawa ɗaya a cikin shi ba, bayan shi annabi Isma'il ɗin amma da aka tashi samun sai aka samu fatafaran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka samu annabi shine ya zama manzon da wannan manzo da ya zo ta gidan Isma'il annabta ta kare a cikin gidan Isma'il ta kare a cikin gidan Ibrahim kuma annabta ta kare a duniya gaba daya kishin nan sai suka ce to kaga abin jabe a karkashin haka ta wannan bangaren ne Abubakar da Umar da Usman suka samu khilafa su ba su da jini da jinin annabta shi ne ainihin suka zauna da wani dan shi'a Abuja dan boko ne sai ta mun wannan sai ga ina murmushi sai ce a yaya muke a an zaban ba ka kai a cikin ka'idar ka kuma muke ce ai da Abubakar da Umar da Usman da Ali da shi kansa annabi dukkansu gidan Isma'il ne yayin Isma'il ne sai da aka ce Allah ya ɗauki annabi shi sai mai da shi annabi to a wannan haula ta Quraishawa gaba daya wanda duk ya ɗauki kujeran har yanzu gidan Isma'il ne domin Abubakar ne siddiq zikar annabi Isma'il ne shi ne dan da Quraish ne duk da Quraish jita ne na asalin annabi Ibrahim kuma jita ne na Isma'il saboda haka Allah ya zaɓi babban cikin su ya mai da shi annabi shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam to duniyar da Quraish idan har ta faɗo kansu to shi kenan sai na ce kaga da Abu Musa al-Ash'ari shi ne ya ɗauki wannan kujera to da shi ne tarihi ya karye domin Abu Musa al-Ash'ari ba da Quraish ba ne da Abu Huraira ne ya ɗauka shi ne kujerar ta karye domin Abu Huraira bauchi ne yancan Ash'ari ne da Abu Ayyub al-Ansari ne ya ɗauka shi ma ba da Quraish ba ne amma tun da bai ka ce gidan Isma'il ya ce na ce kafin Quraish ya ce ƙabila ce sai na ce a sunan mutum ne Quraish sunan mutum ne kafin su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan Quraish shi ne gidan ne ƙarfi sun ya yayi gari ya juye ya zama abin da aka fi sani da ƙabila amma suna ne na mutum dattijo ne to duk wanda falfalar shi ta fito daga wannan gidan babu ko tantana akan cewa jikan annabi Isma'il ne kuma jikan annabi Ibrahim ne da shi da annabi duk abin da ya haɗa su da Isma'il shi ne ya haɗa su da wannan sai da haka abin da ya haɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi Isma'il da Ibrahim wannan abin da ya haɗa shi ne ɗaya bibiyar da dai shi ya haɗa da Abubakar shi ya haɗa da Umar shi ya haɗa da Usman shi ya haɗa da Muawiya shi ya haɗa da Yazid dukkanin su Qurayshawa ne hakan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce al-a'immatu min Quraysh hadithu min sahih yana cikin sahih al-Bukhari shugabanni daga Qurayshawa da su zo na'am dukkan waɗannan salfalar shugabanni da aka kafin su da Quraysh ne ba samu wani wanda ba da Quraysh ne wanda ya zama khalifa ko zama sarki dan haka Abubakar mu fara daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da Quraysh ne Abubakar da Quraysh ne Umar da Quraysh ne Usman da Quraysh ne Ali da Quraysh ne Al-Hasan da Husayn dukkan su Qurayshawa ne Yazid da Quraysh ne Abu Sufyan da Quraysh ne Muawiya da Quraysh ne dukkan su Qurayshawa ne ba ta inda a bisa wannan filosofi ne na cewa gado ya zama cikin Qurayshawa ya zama cikin ƴaƴan Isma'il ya zama dukkanin su ƴaƴan Isma'il ne sai kaɗa yana da ya fi gani da ya yanke wani littafi zai samu wani na ce duk littafin adam ka zo ka duba amma ya ba su yanta gudun nufa ba duk littafin adam ko yadda nan tarihi yana ce mun amma ina zuwa kuma koma cikin mota ta sai na ɗauko adam ɗin da muke karanta a gashi na makarantar nan mun ce ta ga wannan ya ce ne yana buɗe sai na ce ta ga yadda shaggana ta ci kayan ba tarihi tana da bayanin wani daga wani sai ko zai kara bincike mun ce a kake girman kai ka san ko ne baka bin zauna nan da ba ta kara bincike ne za ka bincika matsalar da ta zo a cikin adab da ka sani ba ne za ka zo ka bincika mun ce kuna zuwa kuna ruɗa kanku kai da turanci mun ce ne ku tashi ku karatu mun ce ta ga hanyar nufa murmushin nan da ka ga ina yi ina mata murmushi ne saboda na san ƙarshe inda za mu je kenan saboda har yanzu ni fa ban kawo wani abu ba a cikin ƙa'idar ka ne muke magana sai ne take babu wanda ya kamata ya gaji annabi sai wanda ya fito daga gidan Isma'il na ce na yarda kuma waɗannan duk daga gidan Isma'il ne na ce don haka har yanzu ni ban fara magana ba sai ce to yana son in ji kawo magana sai nake to wannan magana da ta yi ta kanta bid'a ce babu gado a cikin annabta dan Allah ya ce wa warisa Sulaiman Dawud ba wirasa ce wirasa ta ainihin wato jinsiya ba wirasa ce ta ne wirasatul ilmi ce idan malami dan shi ya zama malami ana cewa ya gaje shi ne saboda ai raba gado an tuba an bashi sai ma'anar gado an shi ne ya biya hanyar ubanshi inda ya zama kafiri fa za a ce mishi ya ga duniyoyi ba dai ashe ka ga ba ashe gado da ake magana a nan shine Allah ya tura shi akan abin da uban yake akai inda haka da duk malamin ya rasu shi kenan duk ɗayan shi sai su zama malamai duk matan shi sai su zama malamai in annabi ya rasu sai ya zama duk ɗayan shi zama malamai duk abin ne sai mutum ya ka ga wannan yace in magana ta ta biyu hujja da kai da wannan aya mun mai kuskure ne yace ne ya samu cin saboda yanzu ai Sulaiman dan ga annabi Dawuda Ali da kake son ka ce ya gaji annabi shi kuma dan shi ne da sai a sa Fatima kuma kuma sai ka ta kwaba sai ce ai da ma kujerar ta Fatima ce shi ne sai aka bar wa Aliyu ita sai nake ka ji bid'ar da ta fi yadda ka fara mace ta gaji annabi kafiri ya mutu kafiri bakin kafiri Kisra mai fada da annabawa ya mutu an ɗauki mace an ɗora a kujerar shi annabi ya ce lan yusliha qauman qauman wallahu amruhum min ra'a tunda kika dora mace al'amarin su ya lalace al'amarin su ya rikice annabin da ya faɗa haka a matsayin shi na annabi saboda kafiri ya mutu an ɗauki mace an dora ka ga dai duk ya haɗu kafiri ya mutu an ɗauki mace an dora duk da ka jin tunda amma annabi ya irin wannan maganar kana jin sai ya kwanta ya rasu kujerar shi kuma sai ta koma hannun ƙarshe muke ne ku zai karatu hadisi da za a gairu munafiqa wannan hajar ba za ta ci ba wannan shi ne halin da ake ciki shi yasa ku tashi ku karatu da nan ba ku ji abin abinda kanta da sai kullu da hayaniya a ruɗa kanka a madina muka zauna da wani dan shi'a mutumin Iran professor ne nuclear engineering ina turanci mai kyau sai ya jawo magana Abubakar da Umar da Usman da kaza da kaza nace to yanzu ba ka ganin cewa irin wannan a ce da ni ahalin sunna da kai dan shi'a ba ma mu zauna lafiya ba sai mun yarda cewa khalifancin Abubakar da Umar ƙarya ne muke yanzu a matsayin ka na professional ni professional ba ka ganin mun bai kamata mu fita mu irin wannan ba yace me yasa nace waɗannan mutanen ba su tsira su kuma su riga sun yi shugabanci sai ka ce kai da ka yadda san sun yi ba sai a cire su nace to mun ma yanzu ba yadda a cire su ya ba ni yanzu kana da zazzabi sai ka taso ka ce tauke tau da ka yadda cewa sarkin zazzau a nuni sarkin zazzau da ni sai a cire shi sai mu da kano ya ce to ni ma ran taya ka ya ba ni tunda ka yau ka ce abin jama'a sun fahimta mutum ya yi sarauta ya kanta ya rasu ta ce da ka yadda sarki da mutum cire shi yanzu wannan ba wani abu na bata wa al'umma lokaci ba a ce sai an tantance a kan cewa san ba a yadda Abubakar khalifa ba ne ba a yadda Umar khalifa ba ne yanzu ko ajiran shi a dan Najeriya kake kai da ka yadda ajiran shi shugaban kasa da ku haira su da ni na ka ce ku cire shi ka je ka rubuta ka duk abin da za ka rubuta a tarihi akai ya irin su professor Mahadi malaman tarihi su karanta su ce a something is missing akwai abin da babu a nan sai mu yasa sai a ce ajiran shi sai ka ce ai kai ka cire shi daga yadda ba ci ka ba la kuma ka ci abin da ya riga ya faru ba ka ba maka canza shi amma kai ka tasta'nifu al-hayat as-sa'ida ya zamu yanzu kai mu ci gaba da rayuwa yadda take mai dadi abin da ya wuce ya faru ya wuce amma ka ce ba zai yi a musulunci ba sai an cire Abubakar da Umar da Uthman daga khalifanci ba zai yi a musulunci ba sai an zagi Abubakar da Umar da Uthman ba zai yi a musulunci ba sai an tsine wa Aisha da Hafsa wani irin musulunci ne wannan wani irin musulunci ne wannan Allah madaukakin sarki ya kiyaye bayan ku alƙawari zan zo muku da littafin amin mala amin da aliyu insha Allah ta'ala za mu zo da shi a ƙarshen wannan karatu insha Allah Allah madaukakin sarki ya ce muke kun gina dangane da sayyidina Ali ya faɗi ya ce sam daban da sunan manzon Allah saboda magana wani ba kowaye وقال ابن عباس رضي الله عنه فهديته ابن عباس فالله يقرا مش يرجع شيء النظر الى رجل من اهل السنه يدعو الى السنه كلم طيب من cikin اهل السنه وانا كيران كزوا ده سنه انما magana gaskiya ce in dai har اهل السنه ne in ka kalle shi kallon shi kai su ya ja hankalin kazuwa ga sunna وينهى عن البدعة كما كلم أيهم تيتك من أهل السنة وما أيهم هم هو هذا بدعة فهذه يتي هرية ابن عباس يتي وترك بدعة بل البدعة قائدة أفضل من عبادة خنة يتطلل في عبادة الله تشكر بدعة بك شكر كان عبادة ليلة نهار كون كان عزم فكان كان صلى كان قراتم القرآن amma kana hadawa da bid'a to dan maka bar bid'ar kuma ibadar ma kakkai ya fi zaman lafiya domin wannan ibadar da zaka yi fadila ce ba sallah ce ta farilla ake magana ba ibadoji na nafila da za su tukun shekara guda laila da har kai ne azumi kana sallah amma akwai bid'a kwaya ɗaya kana nan kana yi sharrin shi ne bid'ar nan kwaya ɗaya da kake yi tana warda da duk ibadar da kake yi domin ita bid'a kamar tiya-tiya ce a wake da shinkafa wake da shinkafa da yaji sai aka kawo tiya-tiya aka bar daɗa a matsayin mai tiya-tiya ya haɗu naka su so ne sun mutuwa saboda haka bid'a kwaya ɗaya tana warda da dukkanin ibadoji ba wai na shekara guda ba amma sun ce barin bid'ar ya fi falala fiye da aikata ibadar shekara guda jama'a waɗannan su ne maganganun da sahabbai suke faɗi dan hudu kuma yake rubuta su a cikin wannan littafi nashi mai albarka kuna jin zai yi dan hudu kuma ya aikata bid'a ajiye ga saboda haka in ka ga wani littafi an cika shi da bid'o'i an ce wannan na dan hudu ne to kai tunanin tsawon abu biyu إما أن يكون هذا مبسوسا على الشيخ إذا ما أرمي تاشيني أن دنجم تاشيش كما الدلائل الأنفيديو كرياني أنهدي بيرمي تاين دلائل ما سنة من برجك قلت ما أتي أنهدي يا أيكا تيمم أبا وما دا جبا يا بي ما لمي دوا أنا أهل السنة دا أنبدي آني دا بكسنس أكوي ابن القيم ibin kai dindin din dan bid'a ne sai da ta kai bid'a ta kai shi ta buga kansa ya dena talla saboda yayi usuli Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim na jami'ar Bayero da ke Kano 1957 yayi usuli daga nan ya kai matsayin Allah ya dena talla ya dena azumi saboda yanzu matsayin shi ɗaya da Ubangiji ar-rabb 'abdu yal'abd rabb ya laita shi'ri man al-mukallaf in قلت عبد فذاك حق ان قلت رب فذاك حق يا ليت شيء ان ما يكلف دكتور احمد جاشان اجابه اربعه 1957 ne Muslim in kai Musuli a cikin bid'ar shi kenan. Shine you have arrived. Kai ma ka kai madayin Allah shi kenan, da kai da Allah kankan ka ba wanda zai dora wani ibada. Ma ka ga malamin Ahlus Sunnah ne. Ibn al-Qayyim kaf rayuwar shi, kaf rayuwar shi a bid'a ya kare ta. Shekara 16 da ta rage Ibn Taymiyyah zai rasu. Rashin kunya ta kai shi wa Ibn Taymiyyah. Ya zo ne ya yi muƙabala da Ibn Taymiyyah, ita mutuncin Ibn Taymiyyah. Garin nan ne Ibn Taymiyyah ya shirya da shi da izinin Allah. Har bayan Ibn Taymiyyah ya shirya da shi sai ya zama bid'a ta riga ta shiga cikin jinin shi da ɓargon shi da tsokar shi. Ana karatu suna ana karatu sai ce alaga ta can alatto ka zafa. Sai Ibn Taymiyyah ya fahimci hanyar yaran ne masu tsin ruɗani. Sai ce bari in yi maka wasiyya. Shine Ibn al-Qayyim yake cewa awsani shaykhul Islam bi wasiyyatin ma azunnu anni intafa'tu bi wasiyyatin khairun minha. Ibn Taymiyyah ya taɓa min wata wasiyya, ba na tunanin na amfana da wata wasiyya irin. Yace Ibn Taymiyyah yace da ni zo nan kai, na ga hayyan ku kana cikin ruɗani. Yace to daga yanzu dukkanin wata shubha da ta zo na duk wani ruɗani da ya zo maka ka ajiye shi. Duk abin da ka gani na Qur'ani da Sunna ka ɗauka shi ne haƙiƙanin addini. Yace kar ka mai da zuciyarka kamar soso. Soso duk abin da ya bardaɗu a kansa sai ya riƙe. Yace amma ka mai da zuciyarka kamar gilashi ko madubi. Madubi duk abin da ya sauka kansa sai zamu ya faɗi. To kamar da zuciyarka ta zama haka. Wannan ita ce wasiyar da Ibn Taymiyyah ya yi mishi. ورضي عبد الله بن عمر يدير ناقته في مكان اكد عبد الله بن عمر ينا كيوا يتاجيرش او يبيني كنت انت يا جماعه يا انت تاجيرش ده فينا تكيوا واد ايتا انا تكيوا واد ايتا نا فاتن كن جادو ما يفاري فسيدا سياكه تبيش فقال سيك لا ادري لماذا بن سن دليل ده يسا نكيي ده بن سن سر هكذا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله ما جمع زم الله يا أيك تاني ففعلته شنو نمانك يا أيك تاو كنت جماعة ليك سر حكا مثل ما نتفي يا جماعة أدوى لك تابوا فحكا حدود يا جماعة واتو حكا فأمينا حكا يلا حكا يلا بقى أتنبأ لا تيا أما إنا yace shi na bai san ma'anar abin ba amma da ga annabi na yi shi ne yake yi da yake nuna maka ya tabbatar ba bata ba ce ya tabbatar shiriya ce kuma daidai ce kuma in annabi zai so a yi kwaikwayo shi zai ce to wannan kar ku kwaikwayo amma tun da annabi ya tafi mun kai mai mun shi ke Allah dan Umar ke wa kana min mas'ud radiyallahu anhu yaqulu عبد الله بن مسعود الله تعالى مش يرضى سوى ايك القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة فكيفوا اكن سنة يافو الهور في يد قعبو يمد البدعة وما السنة باكا اي ايك فقوة فما دسني سني يافو الهور في يد تقل كتي يد البدعة وكنت حنت يا جماعة يوى وقال ويس القرن ويس القرن شكوى تابعين كما خير التابعين كما يدى النبي يبقى يتكون حديث عند مسلم ورويته وانا متن يا جماعة النبي يتبقى جميش دا اما النبي ياسنش ياسن كون جمدش متن كثر يمن وترانا يمن كوشان wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a cikin tabi'ai akwai wani mutum ya fi kowa alhuri wannan mutum duk wanda ya haɗu da shi ya yi mishi addu'a Allah na karban addu'a shi ya ce yana da uwa ta nuna ta biyayya matuƙa daga cikin alamomin shi yana da ainihin nono ko kuma ainihin tabo a jikin shi shike ne. Ana nan sai Sayyidina Umar ya zama khalifa, sai ga shi a wannan ƙasa tasu yace asiku mai tsaraniyye, akwai ƙabilar Karnawa cikin ku suka ce ga mu, yace akwai ƙawaisu a cikin ku, suka ce ga shi nan. Sai kai mu ƙawais ibnu Amir al-Qarni, yace ni kana da mahaifiya ko? Yace kana da wani nele a cikin jikinka haka kamar inda wuta ta koma ka warke haka ya ja? Yace yace to kai ka ba ni, manzo Allah yace ka ba game da kai kai min addu'a. Ma'ana wani ne wannan? Sai Umar yace bari ya rubuta check a bashi kuɗi, sai ya gudu ya nemi da ruwansa da kuɗi. Gudu ya kai da yanzu banda zai ba shi kuɗi sai gudu. Hadisi ne sahihi yana cikin sahihi Muslim. Gudu ya yi wani har kuma ya biyo suna bala'i suna wa'azin rabbi saboda kuɗi da zai albiyo su ba. Allah kyauta ga shi fiye shi ya fi ne harama bin Hayyan a cikin wasiyar shi da ya harama dan Hayyan rahmatullah Allah ya ji kanshi, yace iyyaka an tufariqa al-jama'a, ina gargadinka kakka rabu da jama'a, ya'ni jama'ata tibai sunna, wato mutanen da ke bin sunna karka sace ka rabu da su. Yaji tunadin bid'a, karka sace ka rabu da mutanen da suke nisantar bid'a. Ya tufariqa dinak, shike nan sai ka rabu da addininka, wa anta la tash'ur, baka sani ba. Wa tadkhulu an-nar yawm al-qiyamah fi awwal man dakhal, sai ka shiga wuta a ranar al-qiyama cikin tawaga farko da za su shiga wuta. Dan bid'a suna daga cikin tawaga farko da za su shiga wuta, saboda na daga cikin tafsirin da malamai suke salamu kimu lahum yawm al-qiyamah yazna yazna. Allah ba shi da tsedin auna bid'a, dan haka ana zuwa sai a ce to kukan wannan kun yi over speech kulocin kuya tsinke, saboda haka ba inda za a samu birki sai wuta, ba a auna kayansu ba. Cikin littattafan nan dan bidiyo za mu zo za ku biya ta wata kissa da ainihi yace wani cikin malamai magabata wata rana su dukkan da ya tashi tasbihi an ce a yi 99 shi ɗari yake yi, sai ga to wannan kwaya ɗayan da ya rage a cikin shi mana in ya yi kai sai ya cike. Malamin ya ce ran nan sai ya kwanta bacci, yana kwanciya bacci sai da an yi tashi kiyama a mafarki, aka zo aka yi layi ana ta auna wa mutane kayansu, auna wannan kaza wannan kaza, yace da aka zo kan sai suka ce a ba su da skillin auna nashi, kawai yana yin wannan mafarkin sai ya tashi a firgice. Yace to sai ya gane ashe kwaya ɗayan nan da yake karawa to shi ne ya rubu da sauran ayyukan ya zama ba su da skillin da za su auna. Saboda haka ɗan bid'a na daga cikin waɗanda Waisul Qarni yake cewa za su shiga wuta a karan farko cikin taron waɗanda za su shiga. Idan aka tashi alkiyama akwai waɗanda kai tsaye za su tafi aljanna, akwai waɗanda kai tsaye wuta za su tafi, waɗancan imani ya zama kaiwa kai tsaye sai a saka su, waɗannan kuma kafirci da lalacewar aiki ta zama kaiwa shi kenan. Su waye da a gwadawa aiki? Su ne waɗanda za a samu ainihin wato ga kyakkyawa ga mummuna, to shi ne da a tsaya a auna a ga to ina za a yi rinjaye. Amma wannan tun farko wanwe ne sai a ce aljanna, wancan wanwe sai a ce wuta, wanda ne yana tangal-tangal sai a ce saurara a auna don ka samu bura ka tsaya. Allah maraukakin sauke fiyar wa kala Umar ibn Abdulaziz rahimahullah, Umar ɗan Abdulaziz Allah ya ji ƙanshi, yace sanna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ulatul amri min ba'dihi sunana, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shugabanni waɗanda suka zo bayan shi sun ainihin sunnanta wasu sunnoni, al-akhd biha tasdiq li kitabillah, riko da waɗannan sunnoni da manzon Allah ya sunnanta da waɗanda waɗannan shugabanni da suka zo bayan shi suka sunnanta niko da su to barkatawa ce ga littafin Allah, domin Allah madaukakin sarki a Qur'ani ne yake wa ati'ullaha wa ati'ur rasula, sai yace wa ulul amri minkum, ku bi Allah, ku bi manzon Allah, ku bi waɗanda suke shugabanci daga cikin ku a cikin wannan al'umma. Bayan shugabancin da manzon Allah ya waye shugaba, Abu Bakr as-Siddiq, sai Umar, sai Usman, sai Ali. To anan abinda ainihin sayyidina Abdullahi dan Umar dan Abdullah, wato sayyidina Umar dan Abdulaziz yake cewa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin sunnanta wasu sunnoni, a bayan shi kuma an samu wulatul amri, shugabannin da suka zo bayan shi su ma sun sunnanta wasu sunnoni. Mun yi bayani me ake nufi da sunnoninsu, abubuwan da suka samu kansu sun faru a zamaninsu suka yi fatawa, sahabbai da ke zamaninsu suka amintu da su, abubuwan da waɗannan shugabannin suka yi fatawa a matsayinsu na shugabanni ba a matsayinsu na ɗaiɗaikun sahabbai ba, kuma aka yarda da su, wannan abin sunna ne. Domin jiya mun kawo lafuzan hadisi waɗanda daga ciki muka ji ainihin akwai waɗanda lafuzan da suka tabbata cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai tara al'umma annabi akan ɓata ba. To haka al'amari yake. To bai yiwuwa a ce Abu Bakr da Umar su zauna su yi shawara su ce a zauna a rubuta ainihin wato al-Qur'ani ya zama izu 60 ɗin shi a haɗa yake, sahabbai kaf su amince, daga baya ka ce rubuta al-Qur'ani bid'a ce, ba zai yiwu ba, ba bid'a ba ce, sunna ce, amma sunna ce wadda wulatul amri suka ainihin kawo. To kuma Allah ya ce a yi wa Allah da'a, a yi wa manzon Allah da'a, sai ya ce a yi wa shugabanni da'a. To kafin ka fara tunanin wasu shugabanni, ka fara tunanin suwa suka yi shugabanci a zamanin farko na musulunci, su za a fara wa da'a. Ka yi kujiya da wannan aya akan a yi wa 'yan siyasa da sarakuna na ƙasar nan da'a, amma kuma ba za ka hujja da wannan aya akan a yi wa Abubakar da Umar da'a ba? Ma'ana waɗannan 'yan siyasa da sarakuna sun suka fi cancanta da a yi wa da'a fiye da Abubakar da Umar da Usman? Ko kun fahimta jama'a? Ya kamata duk sanda aka yi maganar muminai ka fara tunanin suwaye muminan farko, duk sanda aka yi maganar sarakuna ka fara tunanin suwaye sarakunan farko, bisan da ake tunanin malamai ka fara tunanin su wane ne malaman farko. Ba wai ka ɗibo ayoyin Al-Qur'ani kai ta kara malaman zamaninka a halin kana jin haushin malaman da annabi ya bar addinin musulunci a hannunsu, sarakunan da annabi ya bari da sarautar musulunci a hannu kana jin haushinsu, ka ne musu sharri, ka ne musu bita da kulli, amma kana ɗibo ayoyin Al-Qur'ani kana mara wa sarakunan zamaninka baya, saboda za su baka kuɗi, saboda za su yi maka mota, saboda za su baka tashin gidan rediyo kai magana. So ya kamata ku rinka fahimta jama'a, waɗannan sarakuna da suka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, biyayya ga maganarsu da riko da maganarsu riko da littafin Allah ne. Sannan wasti'malun bi ta'atillah, kuma aiki ne da da'ar Allah, yin biyayya gare su, yadda da maganarsu, yadda ce da ainihin ta'a Allah. Wa quwwatun ala dinillah, sannan kuma ƙarfi ne ga ainihin addinin Allah. Duk wanda ya rike maganganun waɗannan sarakuna waɗanda ainihin wato suka yi a bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai samu ƙarfi a cikin addinin Allah. Inda dai ƙarfin farko shi ne yana da quwwatul bayan, zai iya faɗin wannan maganar ko'ina. Yau ko ina ka tsaya a duniya za ka iya yaban Abubakar da Umar da Usman da Ali, za ka iya jinjina musu kai musu kirari, ba wanda ya isa ya maka gicen magana. Amma baka isa ka zage su a ko ina ba, baka isa ka soke su a ko ina ba, wannan kadai ya isa ne ka samu kuwa, samu karfin hujja. Laysa li ahadin taghyira. Malam Umar dan Abdulaziz yace babu wanda ya isa canza wannan sunna da aka samo daga annabi da kuma waɗannan sarakuna. Wala tabdiluha, kuma babu wanda ya isa ya ainihin kawo wata a madadinta. Wala nazar fi ra'ayi man khalafaha, kuma ba wanda ya isa ya kalli ra'ayin wanda ya saba wannan sunna. Maga samu wani ya saba abin da annabi da Abubakar da Umar da Usman da Ali suka yadda da shi. To bai halatta ka kalli wancan maganar da wancan yi ba, tuni watsi da ita, fata ce. Maniqtada biha muhtadin. Umar ya ce duk wanda ya kwaikwayi wannan magana ta annabi da Abubakar da Umar da Usman da Ali, to shiryayye ne. Wa man intasara biha mansurun, wanda duk ya tsaya wannan magana yake kare ta, yake taimaka mata, abin Allah ya taimaka mishi. Wa man khalafaha, wanda duk ya saba wa sunnar manzon Allah da Abubakar da Umar da Usman, wattaba'a ghayra sabilil mu'minina, ya bi wata hanya wadda ba ta mu'minai ba, wallahu Allahu ma tawalla, Allah zai jibga mishi abin da ya dora wa kanshi. Wa aslahu jahannam, Allah madaukakin sarki zai shigar da shi ta jahannama. Wa sa'at masira, Allah wadare a ce jahannama ita ce makoma. Kaga duk waɗannan jawaban nashi ayoyin alqur'ani ne ya duba ya markabi. To bayan da ainihin wato Shehu Usmanu Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, ya kawo gargaɗi da sanarwa da shela wadda Imamu Malik Imamu Bayar al-Hijra al-Asbahi ya yi a wurin aikin hajji. Sai kuma ya ce wa mimma kana yanshidu Malikun rahimahullah, na daga cikin waƙoƙin da Imamu Malik ya kaurera Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, yakan ce wa khairu umuri ad-dini ma kana sunnatan wa sharru al-umuri al-muhdathatu al-bada'i'u. Ma'ana wa khairu umuri ad-dini ma kana sunnatan. Imam Malik yakan ce alheri daga cikin al'amuran addini shine wanda ya kasance sunna, sharri daga cikin al'amura kirkirairu waɗanda suka kasance ainihin bid'o'i. Ma'ana kamar lafazin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dinnan ne Imam Malik yake ishara a cikin wannan waƙe nashi. Wa qala ash-Shafi'i rahimahullah, shi kuwa al-Imam ash-Shafi'i Allah madaukakin sarki ya ji kanshi cewa yake laysa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama illa ittiba'uha, game da sunna annabi babu wani abu sai binta kawai, ba wata jayayya, ba tantama, ba wata muqabala, ba wani abu, aka ce sunna annabi kawai sai bi. Abinda wannan magana take nufi shine babu bata lokaci, ba bata rai, ba wata nukura, ba jayayya, ba a tsaya wani ta'awili, annabi ya tabbata yayi kaza in kai ka bi. Wannan shine ladabi game da sunna. Wa qala Abu Hanifa rahimahullah, الامام ابو حنيفه الله مدوكين سركي ji danshi cewa yi alayka bil athar, ka rike hadisi wa tariqati salaf, da kuma hanyar salaf, ka ji wasiyar imam abu hanifa. Alayka bil athar wa tariqati salaf, ka rike hadisi da kuma rike hanyar magabata. وحكي أكباد الأباري أن أحمد بن حنبل قال إمام أحمد بن حنبل الله مدد كن سيكي قال مشي يرداء يرداد شيكي تشيوى كنت يوما مع جماعة تجردوا ودخلوا الماء وتنقنا تعرض يسو جماعة وأن بسك تشيري سترون سقبات ويسي سك شبيوى وتباسي وانكا فاستعملت الحديثة sai aiki da hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa an kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu al hammama illa bi mi'zarin, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu al hammama illa bi mi'zarin, wanda duk yayi imani da Allah da ranar karshe kada ya shiga wurin kurme. Shi yake kira hammam, hammam ba ban daki ba, yana daga cikin kuskuren fassara da ake fassara hammamu da ban daki. Hammam wurin da jama'a suke taruwa ana kome ko swimming pool, to kar ka sake in har ka bi da Allah da ranar lahira ka shiga wannan wurin kurme ko kuma swimming pool sai da kwarjallo ko sai da wando a kwankwasonka. Imam Ahmad yace sai ne aiki da wannan hadisi, dan haka walam atajarrab, sai ban yi tsiraici ba. Fara'aitu tilka al-laylata qa'ilan yaqulu li, a wannan dare sai ne mafarki sai na ga ana ce da ni, ya Ahmad abshir, albishrinka ya Ahmad, fa inna Allah qad ghafara laka bi isti'malika as-sunnah, Allah ya gafarta maka saboda ka yi aiki da sunna. Wannan bishara ce, irin wannan mafarkin malaman ahlus sunna ba sa inkarin shi ko kadan, domin mafarki ne wanda ya zo bai zo da wani sabon ba, bai zo da wani sakamako ko bai zo da wani abu wanda yake ya wuce hankali ko ya wuce ilimi ko shari'a ba. Shigen irin wannan yakan faru tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yakan faru ga sahabbai, bayan su yakan faru, saboda haka irin wannan babu da shi a kafa hujja da shi. Dan haka sai yake cewa waja'alaka imaman, kuma Allah madaukakin sarki ya nada ka ka zama limami, jagora daga cikin jagororin musulmi, yuqtada bika, wanda za a rinka koyi da kai. Kuntu, Imam Ahmad yace sai na ce da wannan mutum da ke faɗa min wannan magana, man anta, wane ne kai? Kala sai yace Jibril, ni ne mala'ika Jibril. Ka gani wannan babu wani abin musu a ciki, ma'ana Imam Ahmad ibn Hanbali ne aka zo za a yi kurmi, za a yi wanka cikin tarin jama'a. Sai ya ji cewa to ai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi waccan magana, to bai kamata ya saba wa wannan magana ya tsiraice ya shiga cikin wurin kurma ba. Dan haka sai ya ja gefe guda, sai ya bar sutura shi yadda zai iya shiga cikin ruwan da ita. Da ya tashi gari ya waye, shi ne yake ba da labarin wannan mafarki, gashi mala'ika Jibril ya zo yana ce mishi albishirinka, Allah ya gafarta maka saboda ka yi aiki da sunna. Na fata an gani. Al-Imam al-Bukhari ya ruwaito daga ainihin wato sahabi Abdullah dan Abbas, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Almajirin shi Abu Jamra yake, wata rana na yunkuri zan yi aikin hajji, sai na je ina tambayar ainihin malamai, kowa yana faɗa mini ga yadda zan yi. Amma da na dawurin malami na Abdullahi dan Abbas na tambaye shi, algafarta malam zan yi aikin hajji ne, wani nau'i daga cikin nau'ukan aikin hajji dace ni? Sai ya ce ka yi tamattu'i, wato ka yi umara sannan ka warware ka zo ka shiga lokacin aikin hajji kuma in yayi. Ita sai na bi wannan fatawa, tare da cewa ba ita ce fatawa wadda ta fi yawa a wurin malamai ba. Ita shi kenan, an gama aikin hajji tsaf, ita na kwanta bacci, sai na ji a mafarki ana ce mini hajjin mabrurin wa umratun mutaqabbala, hajjinka ta yi an karba, umararka ma ta yi daidai, ita ma an karba. Ita sai na je na ga malami na Abdullahi dan Abbas, algafarta malam, mafarki na yi sakamakon hajjin da na aikata wadda kai kai min fatawa. Ibn Abbas da ya ji daɗi har sai ya ce ka zauna, allowance ɗina da ke zuwa duk ƙarshen wata to zan rinƙa rabawa ina baka. Haka kuwa Abu Jamra almajirin shi ne da Farisi, wanda in yana wa'azi shi yake wa ainihin Farisawa tarjama da ainihin Farisanci, shi wannan mafarki yana cikin Sahih al-Bukhari. Dan haka ku kiyaye jama'a, za a zo lokacin da za mu tsaya za mu yi wa al'umma cikakken bayani dangane da mafarki insha Allah ta'ala. Amma kusan shekaru 16 da suka wuce, idan ka je ka samu jiran jiyar kasusuwa wajen guda tara waɗanda ne bayani dangane da mafarki a musulunci, a lokacin da nake karantawa da sharhin littafin ainihin al-ibana an usulid diyana, a inda malami yake cewa mu ahlus sunna mun yarda da mafarki kuma muna inganta da yawa daga cikin shi. A wannan gaba ne bayani yaya mafarki yake, yaya nau'ukan mafarkai suke, yaya matakai, waɗanne irin mataki ake ɗauka dangane da mafarki in an yi. Domin Shehu Usmanu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi, a cikin littafin shi mai suna Bayanul Bid'i Shaytaniyya allati ahdathaha an-nasu fi al-millati al-Muhammadiyya, yace na daga cikin bid'o'i waɗanda suka yi ƙarfi a ƙasar Hausa shi ne mafarki, mutum ne mafarki kuma sai ya daki, ko kuma ma yana ta bada labari ana ta tuntsa da dariya. wannan yake bid'a ce muharrama. Kai mafarki, akwai matakai, duk mafarkin da kai akwai mataki da ake dauka. To kai baka dauki wannan matakin ba sai ka mai da abin wata raha ce, ma'ana ka zo ka ce ka yi na bai mu dunin mutum a kaina da katuwar hidima, ce to sai aka yi ya na kauce kai tun jina farka sai a tun dore da dariya. Me ya wani sharri ne ya haro ka? Allah madaukakin sarki ya fadakar da kai, yake nufin ka tashi ka nemi tsari. To amma rashin sani shike ne. Saboda haka al'umma suna da buƙatuwa akan wannan ƙwarai da gaske, saboda su mafarkai jama'a galibi ba sa tahowa su tafi a banza. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a matsayin shi na annabi ya yawaita maganganu akan mafarki, ya yawaita maganganu har ya kai malamai a cikin tafansu suna ainihin kulla suna cewa babin ru'ya, babin da ke bayani akan ainihin mafarki. To sai kuma hayaniya ta shigo cikin wannan babi, suna bulsi da sauransu suka rubuta littafai ta'thirul anam fi ta'thirul niyam, ma'ana maganganu dangane da fassarar mafarki. Su kuma sai suka dauki cewa mafarki wani abu ne wanda yake da fassara kamar karatu, karatu ne in wannan malami ya fassara wancan ma haka ake fata ya fassara. To sai suka dauki cewa idan Abdullahi ya mafarki, Idris ya mafarki, abinda Abdullahi ya gani a cikin mafarki shine ya ga wasu shanu suna tattaka karmani. To Idris ma in yayin mafarki ya ga wasu shanu suna tattaka abinnan karmani, sai a bada fassarar duk kwaya daya. To sakamakon wannan sai aka samu dangin da mutanen Kano, su kuma sai suka yi wasu kuskure, sai suka je aka yi ta ɗibo waɗannan littattafai ɓangarori ana fassara mutane. Wanda ya mafarki tauraruwa a goshin shi, inda yana neman aure to shi ne za a ba yarinya don haka sai dage. Wanda ya mafarki ya yi tuntuɓe da kuɗi, to shi kenan kuɗin shi aljihun shi ya huje kenan. Ire-iren wannan jama'a gaskiya, saboda Allah, ɗurkaniya ce babba. Shi fassarar mafarki jama'a kamar ciwon kai ne a wurin likitoci. Idan ka karanta tun daga likitoci na musulunci irin su Ibn al-Qayyim, suka ce ciwon kai ba shi da sababi guda daya, don haka ba shi da magani guda daya. Abin da ya sa ciwon kai ga wani ba shi ne ya sa ciwon kai ga wani ba, abin da ya sa ciwon kai ga wance ba shi ya sa wance ba. Don haka ba a cewa duk wanda yake fama da ciwon kai ya je ya sha Panadol ko ya sha Kafinol ko ya sha APC, sai a ce a'a, yaya ciwon kanka yake, ka zo kai wa likita bayani, sai likita ya baka magani daidai da irin bayanan da kai mishi. To haka duk wanda ya mafarki kar ya amfani da koda ya taba yin irin wannan mafarkin ma an fassara mishi. Ka taba mafarki cewa ga ka ka fada wani rami, sai ka je wurin malami sai ya fassara maka, sai ka sake yin mafarki cewa ga ka kuma har yau ka sake fada rami, kar ka sake dauko waccan fassara sai ka je wurin malami ya yi maka jawabin wannan kuma. Na fata an gane. To haka al'amarin da yake jama'a, al'amari ne wanda yake yana buƙatar sai an yi nazari ƙwarai da gaske. To bayan da dan hujjo ya gama kawo waɗannan maganganu daga ainihin Imamu Malik da Imamu Shafi'i da Imamu Abu Hanifa da Imamu Ahmad ibn Hanbali, abinda nake so in ja hankalinmu a nan kamar yadda na ja hankalinmu a baya, cewa dan hujjo ya yarda da malaman daga cikin sahabbai gaba ɗayansu ko? To nan kuma na nuna mana dan fado ya amintu da malaman fiqh gaba ɗayansu, baya bambance ko ɗaya daga ciki, baya wulakanta wani, ba kuma ya fifita ainihin wani. Haka magana take, sai ka karanta littafin shi Hidayatul Tullab, za ka tabbatar da ainihin ƙarin bayanin waɗannan al'amura. Sa'an nan kuma wani abin sha'awa shi ne, bayan da dan fado ya kawo waɗannan maganganu gaba ɗaya, ka ji cikin wasiyoyin da dan fado yake kawowa daga Imamu Abu Hanifa, ina waɗanda suke malamai ne musamman a garin nan suna kirarin ilimi, amma wasu suke ba su taɓa jin wai salaf ba wai sai a wurin mu, wai saboda kin Allah malami a ƙasar zazzaure ce wai bai taɓa jin kalmar salaf ba wai sai a wurin mu. Yanzu gashi wannan ɗaya ne cikin littattafai fiye da ɗari da ɗan hudu ya rubuta, gashi cewa yake alayka bil athar wa tariqatis salaf, ka riko da hadisi da kuma ainihin hanyar salaf. Yanzu kenan idan har ya kasance wannan kungiya ce da Albani ya kafa ta, ya ake dan hudu ya santa, idan wannan ya kasance kungiya ce da Albani ya kafa ta, yaya aka yi umarni ya zo daga Abu Hanifa cewa a shiga wannan kungiya? In ko har haka ne, to wannan kungiya ita ta fi dacewa a shiga fiye da duk wata kungiya da ke Najeriya, domin ne shekara 1200 da wani abu kenan, ko da 300 da umarni da ita, in haka ne. Don Imamu Abu Hanifa da ke wannan magana yau kusan shekarar shi 1300 da barin duniya. To gashi yana cewa ka riƙe hadisi, ka riƙe kuma hanyar salaf. To an ce kuma Albani ne ya kafa kungiyar salaf, to shi kenan Abu Hanifa ya ce abi. Ka duba irin wannan son zuciya. Malami a ce ya gida don cewa bai san salaf ba, sannan gashi a farkon risala mai risala yana faɗi, gashi a ƙarshen risala mai risala yana faɗi. Wato ƙoƙarinsu kawo muku ra'ayoyinsu ne yasa suka danne bayani dangane da salaf. Inda haka da duk littafin da ka karanta, littafin fiqh ne, littafin hadisi ne, littafin aqida ne, littafin kaza ne, za ga suna umarni da cewa a riƙe hanyar salaf. Ita ce kawai za ta yi maganin duk wata hayaniya, duk wata ruɗu, duk wani ruɗani. To su kuma ƴan ruɗu ne, to ba yadda za su bar ku kai ga irin wannan. Dan da ka kai ga irin wannan za ka ce a to ga inda gaskiya take. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Shehu Usman Mujaddidi yake cewa unzuru hadhihi almartaba bisabab isti'mal as-sunnah al-wahida. Jama'a ku dubi wannan irin daraja da Imam Ahmad bin Hanbali ya samu saboda yayi aiki da ainihin sunna guda daya. Allah ya gafarta mishi, Allah ya nemi shi albishir da cewa zai sanya shi mai da shi limami da za a kwaikwaye shi a duniya. Ana kwaikwayen Imam Ahmad ko ba a kwaikwayen shi? Allahu akbar. Wasu kwaikwayen ma na Imam Ahmad wallahi har yanzu waɗanda ke cewa kansu ahlus sunna ba su kai wannan ba tukuna. Imam Ahmad ibn Hanbal ya bada labarin cewa yana yaro bai wuce shekara 11 ba, mahaifiyar shi take tashin shi da tsakar dare, sai ta dafa kafadar shi, sai tana tura shi a cikin duhu har sai ta kashi masallaci, sai ta zo sai ta bude kofar masallacin, sai ta tura shi, sai ta jawo kofar. Bayan ya girma yake fadin haka, ana tambayar shi ya saba da zuwa masallaci, ya saba da ibada, ya saba da kaza, ya saba da kaza. Sai ce idan Allah madaukakin sarki ya so ka da rahama, sai ya baka uwa mai tarbiya kana karama, sannan kuma lokacin da ka zama saurayi sai Allah ya hada ka da malamin sunna. Yace to Allah ya so ka kenan, uwa mai tarbiya kana karami, kana kawo shekara 15-17 sai Allah ya hada ka da wani malamin sunna, shikenan kai taka ta jawo. Ina fata an gane, yana ishara zuwa ga kanshi ne. Allah ya so shi da rahama ne da ya bashi uwa irin wannan, sannan Allah ya nufe shi da alkhairi. Yana shekara 17 ya haɗu da manya-manyan ainihin wato malaman hadisi na duniya, irin su al-imamu wani al-imamu, manya-manyan limamai suka zauna suka karantar da shi ilimi. Na fata an gani. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wa ala hadha as-sabili a'ni al-mubalagha fi ittiba'i as-sunnah. Yace a bisa wannan ainihin wato hanya, wato ina nufin kaiwa matuƙa wajen bin sunna, wajtinabil bid'a da kuma nisantar bid'a, kana jami'u sahabati wat tabi'un, dukkanin sahabbai da tabi'ai akan haka suke, wa tabi'u tabi'ina da kuma waɗanda suka biyo bayan su, ridwanullahi alaihim a jami'an, ridwanullahi ala jami'ihim, Allah ya yarda da su baki daya, ko kuma yarda Allah ta tabbata gaba dayansu. Ku ji abin da dan hudu yace, ka ji dai yadda sayyidina Abubakar yake, ka ji yadda Umar, ka ji Usman, ka ji Ali, ka ji cikin tabi'ai, ka ji cikin tabi'ut tabi'ina, ka ji Imam Ahmad, ka ji manya-manyan malamai ko? Sai yace to kar ka dauka haka ne, dukkaninsu haka suke, dukka kafinsu haka suke. Shi yasa ga wani malami da ya zauna ya tattara al'amura ire-iren waɗannan jama'a, zan so a ce ɗaliban ilimi su bi su karanta ire-iren waɗannan, domin wannan zai zama musu wata allura ta musamman. Gashi Dr. Ali ibn Abdullah Sayyah yace, qasasun wa nawadir li a'immati al-hadith al-mutaqaddimin fi tatabbu'i sunnati sayyid al-mursalin wa dhabb 'anha. Labarai ne da sunan da abubuwan lura waɗanda suke ɗaiɗaiku ne ake samun su, ya biya tattaro su game da ne labaran malamai waɗanda suka gabata daga cikin malaman hadisi wajen bibiyar sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma kare ta. Sa'annan Sheikh Ali Hassan shi kuma yace audatun ila sunna, dawowa zuwa ga sunna, shi ma anan ya tattara ire-iren waɗannan labarai. To idan ka samu ire-iren waɗannan labaran kana karantawa, za ka rinka samun natsuwa, za ka rinka samun kwanciyar hankali, sa'annan kuma ka rinka haɗawa da tarihin manyan malamai da ka sani, wanda al-Imam Az-Zahabi ya tattara a cikin littafin Sirru Alamin Nubala. Wannan littafi ne da Imam Az-Zahabi ya rubuta shi from the academic point of view, ma'ana tarihin malamai ne amma ta ɓangaren ilimi da kuma kwaikwayon ilimi da kuma bin sunna. In kana karanta tarihin malami, za ka ji irin yadda suke dagewa game da ba sa sassauci game da abin da ya shafi bin sunna. Shi ne dan hudu yake cewa duk haka suke gaba ɗaya, kuma gaskiya ne haka suke. Ba a samu ko kwaya ɗaya cikin malaman magabata wanda yake faɗa da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, ko yake kyamarta. Hasali sai dai in an samu matashi yana baya-baya, wani malami ya ƙara mishi ainihin wato ƙarfin gwiwa. Saɓanin abubuwan da suke faruwa a yanzu, matasa na son aiki da sunna, waɗanda suke kiran kansu malaman sunna kuma suna kashe musu gwiwa da cewa to wannan ita kaɗai ce sunna, wannan ai ba dan Allah kake ba, wannan ai sabon abu ne, wannan ai kaza ne, wannan ai kaza ne, wannan ai kaza ne. Jama'ar musulmi, musulmi ba shi da wata daraja sai biyayya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, domin asalin abin da ya nakasa kiristoci da yahudawa abu ɗaya ne, rak shi ne rashin bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sakamakon wannan abu ɗaya da suke misin suka rasa a rayuwarsu, sai suka rasa komai. Sai ka dube su ta hanyar rayuwa da su da jakuna duk ɗaya suke, idan ka dube su ta hanyar yadda ake ci da sha da yadda ake jima'i, sai ka ga da su da karnuka da bunsurai ɗaya suke. Idan ka dube su ta hanyar abin da ya shafi addini, sai ka ga babu sakarkar waɗanda ƙwaƙwalensu ba sa tunani kamar su. Rashin bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaɗai to kuma asara ce ta gaba ɗaya a komai, saboda Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu. In ba annabi ba, ba wanda Allah ya faɗi haka game da shi. Duka duk limaman duniya ka tattara su, waɗanda ke duniya da ke lahira, ka cire ƙwaya ɗaya da Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu. Idan kuka yi biyayya, kuka bi shi, kuka rike shi, za ku shiryu. Idan ka bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a rayuwarka, duk abin da ka tasa a gaba sai ka yi riba shi. Kasuwanci ne, aikin gwamnati, zaman aure ne, siyasa ce, sarauta ce. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Manzon Allah ya isar da sako, bai ƙara ba, bai rage ba, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To duk wanda yake son haske a cikin rayuwar shi jama'a, ya kama fiyayyen halitta. Sannan duk abin da yake bid'a ne, to ka kauce, za ka ga haske a rayuwarka wanda yake zai baka sha'awa. Ga Imam Ahmad bin Hanbali ya rubuta littafin hadisi da har yau babu littafin da aka rubuta da ya kai girman nashi. Duk duniya babu littafin da ya kai girman Musnadul Imam Ahmad. Bugu na ƙarshe da aka yi mishi mujallabi 52 ya tashi, shi ne littafin da yake tattare da hadisai wanda yake babu wani littafi da ke ɗauke da su. Har yake cewa ɗan shi Ahmad, ihtafin bi hadha al-musnad fa innahu yakunu lahu sha'an. Yace Abdullahi, ka kula da littafin nan, nan gaba littafin nan zai zama yana da wani sha'ani a duniya. Allah ya tsare wa Imam Ahmad wannan littafin ta hanyar wannan ɗana shi ɗan albarka Abdullahi, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu baki da. Sakamakon wannan jama'a, duk wanda ya lamince ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a rayuwa, a addini, a komai, Allah zai lamince mishi. To su waɗannan sahabbai gaba ɗaya sun yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam, duk abin da annabi ya hukunta kawai shi kenan. Mun kawo tarihin wata mata da ta zo ta kawo kanta cewa ta kawo kanta annabi ya aure ta, annabi ya duba ba ya bukata, da wani ya nuna yana bukata, ba ta tashi ta burtse ba ta ce a ni kai nake so, ya za ka haɗa da wani. Ta yadda annabi ya aurar da ita, bai yi shawara da ita ba, da wani ta karɓa. wani zuwa ya da la'afar talauci ya gama yanke mai kauna kam ba abin da za a ci a gidan shi, sai manzo Allah yake mai kace da shi yace bai da komai a gidan shi, daga shimfiɗa buzu ne suke shimfiɗa sai matashin kai sai salka, kamar yanzu kace katifa da fulo sannan kuma da fridge. Annabi yace je ka kawo su, ya kawo su sai annabi ya kada musu kararrawa yace waye zai siya in kai ne, sai kace a to ya banzan Allah akan me zan kwana yau. Sahabbai ba sa jayayya, waye zai siya, sai wani yace dirhami biyu. Annabi yace a ba mai karawa, akan shiru. Sai wani yace dirhami uku, sai annabi yace ga kudi, kaji gaba ɗayan gidanka an siyar da shi, gaba ɗayan kayan gidan ne aka tattara aka siyar. Ya ka ɗauki dirhami biyu aka ba shi, aka ce tafi je ka siyo gatari. Ya je siyo gatari, sai annabi ya kafe gatari, sai aka ɗauki dirhami ɗaya aka ba shi, tafi kai cefa ne kai gida. Ya cefa ne ya kai gida, duk mai gida in ya cefa ne sai ya ji hankalin shi ya kwanta. Sai annabi ya ce kaga gatarin ne, ya ce to awalin madina, ka tafi dajin oda inda ike yake ka je ka saro, kar ka sake injanka sai bayan kwana 17. Ya je ya sari ice ya siyar, ya sara ya siyar, gida ya gyaru da komai shi kenan. Nan nan sai gashi ya zo majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da sabuwar riga yana ɗagawa yana saɓiya irin ta alhazan birni haka, shi ke komai ya haɗu. Manzo Allah ya ce haka bai fi alheri gare ku ba? Ka gani Kabiru yanzu fa ba fatawa ce game da matar shi tana jinin haila, ko kuma yaya za a yi game da sallah ba a bi da ƙabli? Rayuwa ce wannan, rayuwa ce game da kasuwanci. Har yau jama'a kasuwancin da manzon Allah ya faɗi a cikin hadisan shi, har yanzu duniya ba ta fara aiki da wasu ba. Imam Malik ya tattara su a cikin Muwatta. Akwai nau'ukan kasuwanci iri-iri wanda yake duwaye da ake na neman kuɗi, har yau ba a fara wasu kasuwancin duk wannan yana cikin musulunci. Ya yake magana aqida, sallah, azumi, zakka, hajji, zikirori, baka da buƙatar na kowa. You don't need any foreign establishment, baka buƙatar sai kowa ya zo daga wajen musulunci ya kawo maka wani abu, na manzon Allah kadai ya isa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saboda haka sahabbai suka rayu cikin girma da arziki da mutunci, suka fi kowa. ƴaƴansu da jikokinsu da suka zo suka fashe wannan ilimi na Qur'ani da hadisi, sai aka wayi gari duniya babu masu ilimi irinsu. A cikinsu aka samu medical doctors, a cikinsu aka samu engineers, a cikinsu aka samu political scientists, a cikinsu aka samu duk wasu waɗanda suka ƙware a duniya. Duk wani fage da kake jin an ce wai wane ne wani kafiri ya ƙirƙiro ƙarya ne, ba wani fage na ilimi sai da ya zama musulmi ne suka ƙirƙiro shi. Allah ya kai mu lokacin da za mu kammala aikin makarantar nan, ku ga duk ire-iren waɗannan abubuwan jama'a. A yi shutin maka su a projector ka gani. Su kansu Turawa ƙarshe shekara kamar 5-7 da ta wuce suka ce it's high time a fito da gaskiya, suka ce kai lokaci ya yi. Su daina wani cika baki cewa su ne kaza su ne kaza, ya kamata su faɗi gaskiya cewa musulmi su suke da waɗannan abubuwan, sai dai su sun tashi sun haɓaka abubuwan ne, amma asali na musulmi ne. Musulmi su suka fara yin dam da irrigation da menene noman rani da menene abin da musulmi su ne suka tsara yaya za a yi ɗan adam ya tashi, ya za a yi ɗan adam ya tafi wata duniya banda wannan duniya. Littafin Aja'ibul Makhluqat yau shekarar shi 800 da rubutawa, ya yi maganganu dangane da duk waɗannan planets, waɗannan ainihin halittu, Jupiter, Venus, wacece duka shekara 800. Shekara 800 da ture bai san inda yake ba. Ina fata an gane. Musulmi su suka fara amfani da zero a cikin mathematics da statistics da sauransu. Idan babu zero babu lissafin da zai yi, in babu zero ba na'urar da za a kera ta aiki, domin duk wata na'ura gaba ɗaya tana amfani da zero ne. The more zero suka fi yawa kuma the more wannan abu ya fi lafiya. Shi yasa kowa ya kaita telefon, in kana da zero da yawa ya fi aiki, ya fi tafi kyau, ta fara da zero ta ƙare da zero. Musulmi su suka fara waɗannan abubuwa. Sai da musulmi suka shekara 500 a Andalus da Ishbiliya, Islamic spell suna amfani da zero, Bature bai san zero a cikin calculation ba, don haka Bature ya kasa ƙero komai. ba abinda za a iya yi a duniyar nan gaba ɗayan shi sai da zero. To sai da Bature musulmi suka shekara 500 suna amfani da zero suna ta kere-kere, sannan Bature ya tafi Andalus ya je karatu ya san wani abu zero, sannan ya zo ya fara kere-kere bayan musulmi sun ci kasuwar zero ta shekara 500. Duk waɗannan abubuwan ya faru ne sakamakon ilimin Alkur'ani da Sunna. Idan aka bi annabi za a samu haske, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin, haka Allah madaukakin sarki yace. Shehu Usman Mujaddidi yace wa idza alimta hadha kulluhu, in har ka san wannan magana ka ji ta da kyau ka fahimce ta, fa alayka bi ittiba'il kitabi wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wajibi ne sai ka bi ainihin alqur'ani ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wa bima kana alaihi sahaba wa tabi'un, kuma ka yi riko ka kuma rinka bin abin da sahabbai da tabi'ai suke akai. Ina fata an gane. Anan sai ya ce tabi'u tabi'ina, amma ya kamata ya zama wa tabi'una wa tabi'u tabi'ina. Akwai nuskar da take haka ko? Yawwa. Wato lallai ne sai kai riko da abin da sahabbai suke akai, wa tabi'una da tabi'ai, wa tabi'u tabi'ina da tabi'an, kuma waɗanda suka biyo tabi'ai. Ina fata an gane. Waɗannan jama'a su ne khairun nasi, waɗannan su ne khairun bariya. Sune a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga sahabi Imran ibn Husayn, annabi yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, to ƙarshe kaf waɗannan mutane sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina, sahabbai sun rayu tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tabi'ai sun rayu da sahabbai, sa'annan tabi'u tabi'ina kuma sun rayu da ainihin tabi'ai. To duk wani abu na addini jama'a ka bincika, in waɗannan mutanen ba su yi bakar kai, idan har ba su yi bakar kai, duk abin da ya saka mutane a cikin ruɗani da hayaniya, duk abin da ake hayaniya a kai, abin da za ka ce don Allah ya na'e, ɗauko mini daga cikin zamanin sahabbai waye yayi, cikin zamanin tabi'ai waye yayi wannan, cikin tabi'u tabi'ina don Allah ya aikata a cikin kwanciyar hankali. Ka ce da Allah ya ɗauko maka duk wata bid'a a yau da ta riƙe maƙogwaron wani ɗan bid'a ko ta kawo hayaniya tsakanin musulmi, jama'a an ƙirƙiro ta ne bayan waɗannan zamunna. Waɗannan zamunna kuma in ka so ka ce musu zamunnan sharri za ka iya ce musu, don haka duk wanda ke rayuwa a zamunna irin waɗannan in yana son alheri game da addinin shi da rayuwar shi ya koma ya ɗauko daga wanda annabi ya faɗi a wancan zamani, daga yadda sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina suka yi, duk wani zamanin da ya biyo bayan nan to babu wani alheri a cikin shi dangane da addini. Don haka in har za a yi addini a wannan zamanin, in ana so Allah ya karɓa, sai a koma a ɗauko daga zamanin waɗannan mutanen. To waɗannan mutanen su ne ake kira salaful umma, magabatan al'umma. Shi yasa ka ji malamai suka yawaita wasiya game da binsu. Ka ji dai abin da can al'imamu Abu Hanifa yake cewa, alayka bil asar wa tariqat as-salaf, ka bi ainihin wato hadisi ka kuma ka ma hanyar malaman farko. Mai risala yace wattiba'u as-salaf wa iktifa'u atharihim, abi salaf a kuma tsaya ga abin da suka tsaya akai kar a ƙara, wannan shine zama lafiya. Allahu akbar. Sai yake cewa wa dalilu aidan ala wujubi ijtinab al bid'a ash-shaytaniyya har wa yau, dalili da ke tabbatar da wajibcin nisantar bid'a yar shaytan, bid'a duk inda take yar shaytan ce duka, dan haka wannan sifa ce ba ta muzi bane. Ma waqa'a ko ma qad waqa'a li ba'd al akabir min al ulama, wani abu da ya faru ga wani babba daga cikin manyan malamai, annahu sami'a al-hadith al-warid 'an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi man sabbaha salatan wa salasina, wani babba ne cikin manyan malamai ya ji hadisin da annabi yake kwadaitawa akan yin tasbihi 33. An fahimta jama'a, subhanallah 33, walhamdulillah 33, wallahu akbar 33, wa khatama al-mi'a bi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, da kuma cike na dariqin da wannan zikirin cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya, godiya ga Allah take, sannan kuma iko ga Allah yake. Wasu rabbinu dubu, manzon Allah yake duk wanda ya wannan zikirin bayan ya idar da kowace sallah ta farilla, za a gafarta mishi zunuban shi, wa in kana misla zabbil bahari, ko da kuwa wannan ainihin zunubai nasu nashi sun kai yawan kumfa kumfa ta teku, dubra kulli salatin salasan wa salasina, a ƙarshen kowace sallah yayi 33, wa hamidallaha salasan wa salasina, ya kuma gode wa Allah 33, wa ku wa kabbarallaha salasan wa salasina, ya kuma ce Allahu akbar 33, subhanallah 33, walhamdulillah 33, wallahu akbar 33, sannan kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ina fata an gane. Ita kuma kafa daya wanda duk ya faɗi wannan bayan sallah azhar, la'asar, maghriba, isha, sallah asuba, to za a yi wato gafarta mishi zunuban shi gaba ɗaya koda sun kai yawan kumfatte ku. Fa qala hadha al-alim, haka yake alim ba alam ba, wurin wasallin ne an dan samu kuskure. Fa qala hadha al-alim, sai wannan malami yace ana a'malu min kulli wahidin mi'atan, ni ba guda 30 zan yi da uku ba, kowane daya ma 100 zan yi, kai ai balancing 300 kawai. Sabaka ya ala zalika zamanan, sai ya ainihin zauna haka tsawon zamani, shi duk sanda ya idan da sallah 300 yake yi, ba fa 300 ba, 300 madadin yayi 33, sai ya ga kai a lissafin yayi kadan, kawai kowanne 100 zai yi, dan haka 300. Fara'a fi manamihi, sai ya kwanta bacci sai ya mafarki. Na'am, eh, mun karanta fa baki ala zalika zamanan, haka ya dade tsawon zamani. Fara'a fi manamihi anna al-qiyama qad qamat, ya kwanta bacci ya mafarki, a mafarki sai ya ga to ga tashin kiyama ya faru. Wa ushira an-nasu fil mahshar, an tara mutane a fili guda, wannasu fi amrin mahul, mutane suna cikin furgici. Wa idha munadi yunadi aina adh-dhakirina dubra kulli salatin, sai yaji wani mai shelana cewa ina masu yin zikiri a bayan kowace sallah. Fa qama nasun min an-nasi, sai aka samu wasu jama'a daga cikin tarin jama'ar filin alkiyama sai suka miƙe. Fa kuntu ma'ahum, wannan malami yace ni ma sai na tashi na bisu. فجئنا الى موضع فيه ملائكه يعطون الناس ثواب ذلك, sai muka karasa muka isa wurin da mala'iku suke ta bada ladan tasbihi. Fa kuntu uzahimu ma'ahum, ni ma na shiga cikin cincirin da waɗanda za a ba lada. Wai utaimahum, aka rinka bai wa mutane lada masu yin 33 din nan. Wala yu'tuni shay'an, ni ba a ba ni komai, ni da ne 300. فما زلت كذلك حتى فرغ الجميع, ban gushe ba haka har sai da aka gama hisabi da kowa aka bashi lada. Faji'tu wa talabtu minhum al-thawab, amma farkin nan sai da ni naga nazo ina neman to su bani na waladan. Fa kanu ni, sai suka ce da ni malaka inda na shiru, baka da komai a wurin mu, ba wata tsawa ba, a ce ta duka ba mu wuri, a baka da komai a wurin mu, su ke mu ba ba mu su ke mu auna naka ba. Fa kuntu lahum, sai na ce da su, walima a'taytum ulaika, to me yasa kuka ba wadancan lada? Fa qalu, sai suka ce ha ulaika nu yadhkuruna, wadancan sun kasance suna zikiri. Wa annahum kanu yusabbihuna, kuma sun kasance yusabbihuna Allah, suna tasbihi ga Allah 33 ila akhiri, suna yin tasbihi 33, hamdala 33, kabbara 33. Fa kuntu lahum, sai nace musu, to ai ni a'malu min kulli wahidin mi'atan, ni fa 100 nake kowanne, kun ba ni 33 balle ni ne 100, ai ne kamata in samu fiye da kowa. Kalu, sai suka ce ma haka za amara sahibu shar'i, wanda ya zo da shari'ar da haka ya umarni ga sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bal amara bi 33, yayi umarni ne da 33. Malaka inda na shay'un, bawan Allah baka da komai a wurin mu, ba mu da ma'aunin ka, ba mu da ladan ka, daga ciki ba a dube mana naka ba. Qala, yace ko fastafaqtu mar'uban, sai na ainihin wato farka, an gane daga ifaqa. Fastafaqtu mar'uban, sai na ainihin farka a cikin ainihin wato tsoro da firgici. Fatuntu ila Allah ta'ala, sai na tuba ga Allah madaukaki. Allah azida ala ma qarrarahu shar'u shay'an, cewa ba zan kara komai akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tabbatar ba. Yanzu gashi ya ce sai ya tuba. Ya tuba daga yin zikiri? Zikiri mugun abu ne? A'a, kai, dan haka yace ne mai alƙairin Allah azida ala ma qarrara. Saboda haka kun ji kajifan ne 300 ya je ta kwale mishi a lahira, balle kai ne 300, balle kai ne 17,000, wani sai a ce maka yi cikin carbi su 300,000. To wannan ita ce matsalar fa, da mutane ake gwagwarmaya da su, sai suna juye mana mu'anin sunna, suna cewa mun ce ka ai la ilaha illallah, mun ce ka ai zikiri, mun ce ka ai salatin annabi. A'a, hadha zulmun fil khitab, wannan zalunci ne a magana, ba haka muka faɗi ba. Cewa muka kar a ƙara, kamar mutum ne sai ka ganshi ya buɗe lagireto, lagireto mota shi yana zuba injin oil, sai ka ce mishi a'a bawan Allah ba nan ake zuwa ba, sai ce bawanka, bawanka, irin kure waɗanda kuke hana mutum ya service din mota, to yi service din mota ka yi ki ta tashi. Ina fata an gane. Ya jama'ar musulmi, abinda muke kiran ku mu ahlus sunna shine a tsaya akan abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk malamin da ya kada kanka cewa muna kin annabi, ƙarya ne. Mu masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam, har saboda kaumar mu ga manzon Allah ma ake samun muke cijewa akan sai abin da yazo daga gare shi din, kar a ƙara da nawani. Mu masu zikiri ne, mun yadda da zikiri, mun yadda da karatun Qur'ani, mun yadda da la ilaha illallah, mun yadda da waɗannan abubuwa. Amma inda matsalar take shine in annabi ya ce 33, in ka ce 34 sai mu ce a'a. To biyar da zaka sharri ba, za mu ce a'a. Dan in muka baka yanzu za ta kwale ne gaba ɗaya, ka ji fa wannan. Yanzu kai wannan mafarki da Allah ya nuna mishi shine ba ake kira samfoti. Shine samfoti, dan wannan ba ta faru ne haka. Da ta kwale, don duk wanda ya je kabari ya gane kuskuren shi a kabari ba yadda za a gyara. Amma in Allah ya so ka shine sai dauko maka hoton lahira din, sai kawo maka duniya, sai a nuna maka kai naka matsayi, sai kai gyara. To kaga ran da zaka isa, ka isa ta gyaru. Amma yanzu wannan bawan Allah ka fi babban malami ne, da a ce sai da yaje lahira haka ta faru, ka gaya min yadda zai gyara. To kuma ka gaya min ba dan wannan mafarkin da ya ba. Yanzu haka suna daga cikin waɗanda ke kawo ruɗani, cewa an ce zikiri ba kyau, saboda me yayi 300, amma fa shi annabi 33 ya ce sallallahu alaihi wa sallam. To sai ka ɗauka, idan ya zama hadhihi al-bid'a al-idafiyya, idan ya zama wannan asalin tasbihin gashi yana da asali, ƙari yayi, ina kuma ga wanda ya ɗauko wata ibada sukutun wadda annabi bai bai kawo ta, kuma ai ta jayayya da shi yace kaunar manzon Allah ce, yanzu wannan za a jayayya da shi zai ce kaunar zikiri ce, zai ce zikiri yake, gaskiya zikiri yake, ba wanda zai ce ba zikiri yake ba. Amma ya kara akan abin da aka ce, yanzu daidai ne mutum ya kabbarta a sallar isha, ya karanta Fatiha a raka'ar farko kafa biyar, Fatiha kafa biyar. To me ya aibi da Fatiha? Fatiha ba kyau, Qur'ani ba kyau, amma ƙarin da mutum ya yi fiye da abin da aka ce mishi. Saboda haka gwagwarmayar mu duk da ake da mu a Najeriya ne, a duniya ne, kaji an ce wasu ahlus sunna, wasu ɗan salafiyya, wasu kaza, gwagwarmayar akan irin wannan ne. Imma ka ƙara, imma ka ƙirƙiro aslul ibada allati lam takun, wadda ba ta sai ka ƙirƙiro ta. Jama'ar musulmi, a nan za mu saurara insha Allah ta'ala, sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe, za mu ci gaba a inda ɗan hudu za ka jera ke cewa unzur ya ikhwani ma ajrallahu li ba'd al-akabir min al-ulama, ya ku ƴan uwana ku dubi yadda Allah ya gudanar wa wani daga cikin manyan malamai bi sababin bid'a,
sakamakon bid'a al-makruha wadda take makruhi fa kayfa bil muharramat ina kuma ga wanda ya kirkiro bid'a muharrama yanzu abinda dan wuri yake nufi wannan abinda mutumin ya makruhi ne amma ka ji da ta jawo cikas ana ta bada lada amma shi ba a bashi ba tsakaninka da Allah zikirin da kake zikiri ne amma wa yake maka kai ka ji fa wannan yana da dalili annabi ne yace ayi amma matsalar shi ne yayi kayi ne gashi ta rikice ina kuma ga wanda yake asali shi ya zauna ya kirkiro amma wannan mutumin ya so zai iya kafa hujja da ayoyin da ke cewa udhkurullaha zikran kaseera Allah yace ku ambaci Allah zikiri ne yawa dan haka shi ya ga 33 tayi kadan 300 ita ce yawa dan haka sai 300 ko kun fahimta jama'a to sannan gashi nan sai yake cewa li'anna ziyadata fi tasbihi bid'atun makruha kari a cikin tasbihi bid'a ce makruhiya fa kullu man yudhifu al-bid'a ila sunna kana jami'u amalihi kal'adam yace duk wanda yake karawa sunna ya kara mata wata bid'a to duk aikin shi kamar babu ne wa ma'awahu an-nar kuma wuta ita ce makomin shi wannan hukuncin zai gobe za mu zauna a tattauna shi insha Allah ta'ala kaji fa idan kai bid'a aikin gaba daya kamar baka yi ba karka dauka wannan maganar mujazafa ce karka dauka dan hodiyo ya zake akwai hadisi sahihi gobe zan karanto mana shi daga manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Imam at-Tabarani ya ruwaito shi idan ka aikata bid'a kwaya daya ba wannan aikin da kai wa bid'a ne zai rikice ba kai ko istighfari kai daga ran nan Allah ba zai gafarta maka ba sai ka je ka bi waccan bid'a ce yanzu ba ana magana kai aiki ne a karba ba kai istighfari akan wani abu daban da ka aikata ba ita wannan bid'ar ba Allah ba zai karbi wancan istighfarin da har sai ka bar waccan bid'ar gaba ɗaya bid'a tana yanke zumunci ne tsakanin kai da ubangijinka Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe insha Allah ta'ala za a zo a ci gaba da karatu wannan littafi da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah